hadisi wurin karatun alqur'ani wannan addini ne wannan ibada ce wa thiyabaka fatahhir inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutatahhirin babu inda Allah yace yana son masu kazamai babu amma Allah yana son masu tsafta yana son tsafta subhanahu wa ta'ala me sharuɗan hijabi ga ƴa mace sharuɗan hijabi ga ƴa mace tufafin ya rufe dukkan jiki in banda kewayen fuska da tafin hannu wannan sharadi na farko kenan ya rufe ko ina kar ya bar wani wuri a bayyane sharadi na biyu tufafin ya zanto mai gamammiyar saka ba mai shara-shara ba sharadi na uku tufafin ya zanto tsaka-tsakiya bai mata yawa ba bai kuma matse ta ba dan idan yayi mata yawa zulumbu da yawa to iska idan ya kada to sai rika da mai jikinta sai a ga raitin ta sannan idan ya matse ta kuma zai rika bayyana jikinta sharadi na uku tufafin ya zanto ba na ado ba shi ba yabo ba fallasa ba na ado ba ba a san tufafin kwalliya kar ta zanto wata atamfa mai tsada yar Holland ko yar Ingila ko Cote d'Ivoire ma kar dai ta zanto atamfa mai tsada tufafi da yake ba yabo ba fallasa ko lesi mai tsada ba a san a hijabi ko shadda mai tsada duk wannan ba za a yi hijabi da shi ba sannan kuma sharadi na biyar tufafi ya zanto ba a sanya masa turare ba kowane irin turare kar ki sa turare na ruwa kar kuma ki turara su da turaren wuta sharadi na shida tufafin ya zanto na musulmai ne kar yayi kamanceceniya da tufafin kafirai sharadi na bakwai tufafin nan ya zanto tufafi ne na mata tsantsa kar yayi kamanceceniya da tufafin maza dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah ya la'anci mace wadda take sanya tufafi irin na maza kuma Allah ya la'anci namijin da ke sanya tufafi irin na mata sannan kuma sharadi na bakwai tufafin nan ya zanto cewa wato ainihin bai zanto libasi shuhura ba kar ya zanto libasi shuhura tufafi na shuhura tufafi na shuhura malamai suka ce ɗaya ne daga cikin biyu zai iya zama na shuhura saboda tsadarsa ta kai matuka ka fito da shi ya zanto cewa kila a ranar a garin kai kadai kai irin wannan shigar ko kuma ba ku da yawa ko kuma a rahasa ta kai matuka duk ba a san musulmi yayi wannan tufafin da tsadarsa ta kai matuka yana gadarwa da mutum alfahari da jijji da kai ya rika ganin kowa bai isa ba to sai ya zama haramun mutum ya sa shi tufafin da a rahasa ta kai matuka yana gadarwa mutum da awar zuhudu da riya irin wai su masu gudun duniya ne to sai ka sanya tufafi tsaka-tsakiya don ka tsira da addinin ka shi bai yi araha ta kasa wanwar ba shi ko bai tsada ba khairul umuri awsatuha wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas da haka dai ya kamata mace musulma ta kiyaye wannan ta fuskar hijabinta tambaya ta karshe idan mutum ya biya sadaki na ƴa mace ko ya kai kayan aure shin ya halatta ya kusanci matar ko saduwa da ita wallahi ku daina tsaki wannan tambayar ina jin a wannan azumin an yi min ita tafi su 50 wannan ce kawai na ansa tsakanin wanda suka bugo telefon tsakanin wanda suka rubuto irin text message nan tsakanin waɗanda za su rubuto a takarda tsakanin wanda suka zo da kansu cewa dai abin da yake faruwa yanzu yaso da dama daga cikin mazaje akwai waɗanda kawai za su je neman aure sai su kai sadaki da sun kai sadaki sai su ce ai dai an karba sai su ce matar ta zama tasu sai fara neman matar wani ma sai ka samu yarinya ta yi ciki sannan daura aure wani kuma ka samu cewa ta yi cikin ba a gane ba an daura aure amma daga yan aure da wata biyar wato kuma ta haihu to kaga wannan ya tabbata kenan a waje cikin ya samu to wannan matsala ce ko shakka babu matsala ce kai kayan zance da bayar da sadaki baya nuna an daura aure daurin aure siga ita ce daurin aure siga kuma abu ne guda biyu al-ijab wal qabul kalmar al-ijab wanda ke mallakarta shine alwalin amarya yace na aurar da wace wanda nake wa wakilci wance ga wani wance da nake wa wakilci na aurar da ita ga wani ina fata an fahimta bisa ga sadaki kaza wannan kalmar tana aurar gawane bisa ga sadaki kaza ita ce kalmar da ake kira al-ijab sai kuma al-qabul al-qabul kuma kalma ce da ango zai amfani da ita na karba in shi yaje da kansa na karba a madadin sa in wakilin sa yaje mun karba masa mun karba a madadin sa mun karba a cikin zimmar sa duk wannan ma'anar sa daya wannan shine alqabul waɗannan kalmomi furta su tare da niyya shike nuna daurin aure furta su kadai ba niyya ba daurin aure bane niyya kadai a zuci ba tare da kalmar ba ba daurin aure bane sai ga kalmar ga niyya dan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa lokacin da aka je baiko ba daurin aure bane baiko hakika akwai wakilai ta bangaren ango ga wakilai ta bangaren amarya za a ce to eh wani kan mun bashi su kuma za su ce to Allah san yi alheri to amma za ka ji su da kansu sun ce to za a daura aure rana kaza ko lokaci kaza ko cikin wata kaza ko bayan lokaci kaza to yanzu me aka yi ba daurin aure bane muke aniyyarsu ta cikin zuciya daurin aure ne shi ma wancan da suka taho gida aniyyarsu da suka zo da ta sun zo niyyar su karɓi aure sun zo niyyar su ji alƙawalin da za a yi musu na an ba su ya su karɓi wannan alƙawalin kafin ranar bayar da ya zo wanda wannan niyyar tana da muhimmanci li'anna al'umura bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha wannan niyyar da ita ake mu'amalantar kowa da ita kuma a wannan lokaci da aka ce an karɓi sadakin wani ko an kai kaya gidan su wance kuma an karɓa an ajiye a lokacin inda wani ya fasa ɗauran auren za a ce ya sake ta ne ana cewa saki ko za a ce ya fasa ba a cewa saki to ashe inda matarsa ce ko za a ce ya yi me ya yi saki a lokacin inda za ta mutu zai ci gadonta shi wannan mijin in shi zai mutu za ta ci gadonsa za ta yi ta kaba ashe ba ɗauran aure ba ne ba ba ɗauran aure ba ne ba don haka yayan uwa ya kamata mu sani cewa in dai kawai ina neman yarinya da aure don kawai na kai sadaki wannan bai nuna ta zama matata ba an karɓi ajiyar sadaki ne zuwa ranar ɗauran aure idan ranar ɗauran aure ta zo sai a yi bayani to a ɗauran aure kuma dama sadaki ya riga ya zo idan an fasa in je in karɓo ajiyar sadakin da na kai ko ni in ce na fasa a bani sadaki na kuma wani abu da yake faruwa shine yanzu da yawa daga cikin mazaje masu son su yaudari yara da za su yi fasikanci da su da gangan sai su aika da sadaki shi dama ba nufin sayin auren ba idan ya aika da sadakin sai nemi yarinya da ta ce a sai ce ina riga na bayar da sadaki wannan ita ce babbar shubha da zai daure yarinya da ita har ta yadda ya fasikanci da ita to da ya yi fasikanci kuma ya fasa auren da ya yi so adadin da yake ganin cewa ya gamsu ya fasa auren wani ya aika a kawunsa da sadakin wani kuma ya ma fasa sadakin ko kun san cewa akwai wanda idan yana son ya yi fasikanci da mace ya yadda ya kai sadakin ya yadda ya ba ta kujerar umara ko aikin haji kaga duk wanda aka yi wa haka iyaye za su sakankance cewa wance ta zama ta wane wane ya zama na wance me ake jira ranar ɗaurin aure don haka dan ya zo ya ce zai fita da ita ba za su ki ba to shi kuma da ya yi fasikanci da ita ya san ta ya mace shikenan sai ya watsar da ita da haka an lalata yara da dama an yaudari 'ya'ya a gidaje da dama to kuma ya kamata mu ji tsoron Allah mu gane cewa wannan yaudara ce kuma cin mutuncin 'ya'yan waɗansu ne kuma dukkan wanda ke cin mutuncin 'ya'yan waɗansu na tabbatar shi ba zai so a ci mutuncin 'yarsa ba duk wanda zaka ci mutuncin ta a matsayin 'ya ga wani kai ma kana da 'ya ba zaka so a ci mutuncin 'yarka ba kuma dai babban abin da zaka kalla shine ka kare dokar Allah subhanahu wataala don haka bayar da sadaki baya nuna ɗaurin aure ajiya kawai aka karɓa na sadakinka kai kayan zance kai kayan laife baya nuna ɗaurin aure ajiya kawai aka karɓa na kayanka kila a yi aure da kai kila ya kasance ka fasa kila su su fasa wannan baya nuna ta zama matarka wabitali bai halatta baka ce za ka kusance ta in ko har ka kusance ta to wannan zina ce aka yi ba aure ba ne ba Allah tsare mu ayar da muka tsaya akan ta ubangiji ta'ala ce qala ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin kace da su yanzu wannan Allah shi zan nema a matsayin abin bauta wa huwa faddalakum ala alalamin alhali Allah ya fifita ku shi ala alalamin akan sauran halittu na zamanin ku a ghayra allahi abghikum wannan Allah zan nemo muku ilahan a matsayin abin bauta da kuka ce wai idza allana ilahan kama lahum alaha aya ta gaba sai Allah shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وبنجي سوى إذ أنجيناكم من آل فرعون كتنا لوكتن دمك تامر دكو دقا إيالان فرعون إذا أنت إيالان فرعون بلالي بني سزنتو إيالان سا ana nufin yaya da mata da jikoki a mabiyansa waɗanda suke kan addini irin nashi fadawansa yan kanzagin sa anjaynakum min ali fir'aun mun tsamar da ku daga sharrin mutanen fir'auna yasumunakum su'al azab waɗanda suke dandana muku mummunar azaba yuqattiluna abna'akum suna karkashe yayanku maza wayastahyuna nisa'akum kuma suna rayar da mata su kyale su da rai amma a matsayin bayi a matsayin kuyangi suna sa musu aiki na wahala wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa fi zalikum lalle a cikin wannan tsamarwar da muka yi muku bala'un akwai jarraba kyakkyawar jarraba min rabbikum daga wajen ubangijinku azim jarraba wadda take babba ko kuma ya zanto wa fi zalikum lalle a cikin waccan azaba da suke yi muku cewa yasumunakum su'al azabi bala'un akwai jarraba wato mummunar jarrabawa da ubangiji ta'ala so ya jarrabe ku da ita azimun wanda take mai girma ita jarrabawa din min rabbikum daga wajen ubangijinku sai Allah ce
wa'adna musa salatin lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
وبنجي سي ووعدنا موسى 30 ليله حقيقه مني القول ga annabi موسى عليه السلام nace wa zai samu damar yin gane da mu Allah yayi wa annabi موسى alƙawlin zai samu damar yin magana da shi ba tare da wasifa magana annabi Musa ya ji kai tsaye tsakanin shi da Allah madaukakin sarki yayi masa wa'adi sai ya sanya masa lokaci lokacin da aka sanya masa shine na kwana 30 shine wa wa'adna Musa 30 lailatan mun yi masa wa'adi cewa daga yau zuwa kwana 30 masu zuwa wato ainihin zaka samu daman gane da mu wa atmamnaha bi 20 wannan kwanaki 30 sai muka cika su da 10 fatamma miqatu rabbihi 40 layla sai yanto lokacin da aka diba masa na saduwa da ubangiji kwanaki 40 cikakku 10 ga 30 ba 40 ba kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki yace faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum duk wanda bai samu iko ba ya azumi guda uku a aikin haji wato a hadaya kenan wanda bai samu ikon hadaya ba wa sab'atin idza raja'tum da kuma 7 idan an dawo gida 7 ga uku no kenan koda ba ce 10 ba amma sai Allah ce tilka asharatun kamila wannan ya zama 10 cikakkiya kenan anan gurin ma wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 mun yi masa alƙawalin kwana 30 sai muka bi bayan su da guda 10 ai kowa ya san 40 ne amma sai Allah ce fatamma miqatu rabbihi 40 layla abinda suke cewa fazlaka a cikin larabci ko balaga fazlaka wato takaice zance bayan an bude shi a jumla ce abin wato shine fazlaka wato shine mujmalul kalam ko natijatul kalam sakamakon abu idan an ce 30 ga 10 sakamakon shine me 40 idan an ce 7 ga 3 sakamakon shine me 10 shine tilka asharatun kamila kamar nan gurin fatamma miqatu rabbihi 40 layla malaman tafsiri suna tattaunawa a wannan wuri ta kafa guda biyu kafa ta farko waɗannan kwanaki 30 na farko waɗanda aka bi bayan su da 10 waɗannan kwanaki 30 ne galibin malaman tafsiri in ma ba su duka ba sun tafi akan cewa su ne kwanakin Zulkaida, gaba ɗayan watan Zulkaida kwana 30 da kuma kwanaki 10 farko na Zulhijja. Wannan rana ta 10 ga wata, wanda ita ce ranar babbar sallah, ita ce ranar da Annabi Musa alaihi salam ya samu damar yin magana tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata an fahimta. Ya riga yi wannan rana da yin azumi na kwana 30 da farko, sannan aka ce kara 10 suka cika 40 a ranar sallarsa, a rannan ya samu damar yin magana da Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce kun ga ko akwai kamanceceniya tsakanin shari'ar Annabi Musa da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda muka maimaita wannan cikin suratul an'am a cikin tafsiri in baku manta ba, wuri na karshe da muka yi isharar zuwa gare shi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun thumma atayna musal kitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay. Ina jin mun yi isharar zuwa ga wannan. Sai suka ce to anan ma akwai kamanceceniyar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da ranan 10 ga watan Zulhijja, ita ce ranan da yayi magana shi da Annabi Musa alaihi salam. To haka Allah madaukakin sarki ya mayar da ranan 10 ga watan Zulhijja, ita ce ranan da aka cikawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinin sa, ko da yake cikar ta tabbata a ranar 9 ga wata, ranan Arfa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wato ranar da Annabi Musa yayi azumin karshe kenan, ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, aka cika masa addinin sa. Wato kaga dai akwai kamanceceniya da juna kenan. Ma'ana dai watan Zulqa'ida gaba ɗayan sa da kwanaki 10 farko na Zulhijja. Fatamma miqatu rabbih 40 layla, dai kenan. Magana ta biyu da suke yi sukan ce azumin kwana 30 da yayi da fari, duk a wannan kwanaki 30 bai yi aswaki ba, a cikon na 30 sai ya ji bakinsa ya canja, sai ya ɗauki ɓawon itaciya sai ya amfani da shi wajen kankare dattin bakinsa don ya ji daɗin yin magana tsakanin shi da mahaliccinsa. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da shi, ƙara yin azumi guda 10 ka zo bakin naka da warin nashi, saboda warin bakin mai azumi shi ne abin ƙauna a wajen Allah sama da ƙanshin turare. To shi ne sai aka ce ya ƙara yin azumin kwana 10. Wannan ƙissa sukan kawo ta a cikin galibin littattafan tafsiri, sai dai kuma ba ta da inganci, ba hadisi sahihi a kanta, sannan ayar Al-Qur'ani ba ta yi isharar zuwa a kanta ba, lamin ƙaribin wa lamin ba'id. Ƙissa ce Isra'iliya, wa in ishtaharat, komin shaharar ta ƙissa ce wadda ba ta da asali ta fuskar riwaya. Don haka Al-Imam Ibn Ashur a cikin littafin At-Tahrir wa Tanwir yake cewa Allah madaukakin sarki ya bi salon tarbiyya ne ta bi a hankali, inda an ce masa yi azumi 40 gaba daya zai masa nauyi kasancewar bai taba yi ba, amma yi 30 da ya kare sai kuma aka ce karasa 10, to sai ya ji da sauki yin 10 din, sama da a ce yi 40 lokaci guda. Yace amma waccan kissa da ake kawowa ba ta da asali ta fuskar riwaya, wannan ko ita ce magana ta daidai. Duba littafin At-Tahrir wa Tanwir na Ibn Ashur. Da haka dai fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi, annabi Musa yace da dan uwansa Haruna, wanda Harun dan uwansa ne, dan uwa wanda suke uwa daya uba daya. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi, ya fada wa dan uwansa Haruna yace ka halifance ni cikin mutane na, wa aslih, ka zama mai kokarin kawo gyara, wa la tattabi' sabilal mufsidin, kada ka bi tafarkin waɗanda suke masu fasadi masu barna a ban kasa. Ma'ana ka shugabanci mutane bisa ga shugabanci kyakkyawa kan abinda zai zama musu alheri cikin addini da abinda zai zama musu alheri a cikin rayuwarsu. Daga nan fa,
walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini انظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
Ubangiji ta'ala yace walamma ja'a Musa li miqatina, lokacin da annabi Musa alaihi salam yazo domin yin miqati da mu, wato samun ni'imtuwa da yin magana tsakanin shi da mu. Wa kallamahu rabbuhu, ubangijinsa yayi magana da shi. Kaga tanwi'ul ibara kenan, nau'anta tafarkin zance ko uslubin magana. Walamma ja'a Musa li miqatina, da sai yace wa kallamnahu, amma kuma sai dauke zancen ya mayar da shi kamar bada labari anil ghaib. Wa kallamahu rabbuhu, ubangijinsa yayi masa magana. Kala, sai annabi Musa ce rabbi, ya ubangiji, arini anzur ilayk, bani damar in ganka. Qala, sai ubangiji ta'ala ce da shi, lan tarani, ba za ka iya ganina ba anan a rayuwarka ta duniya, ba za ka iya ganina ba. Lan ana yin amfani da ita li nafi shay'i fil mustaqbal, dan kore abu a wani lokaci na nan gaba, ba wai ilal abad ba, kamar yadda waɗansu suke cewa tana kore abu har abadan abada, ba haka bane ba. Inda tana kore abu ne har abadan abada, da ba za a ce ba walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. To menene amfanin abadan bayan ga lan tazo, inda a ce lan din tana fa'idantar da annafiyul abadiyyu, da abadan ba ta da amfani kenan. Ashe abadan tazo lidalala ala ta'bid, amma lan tazo domin ta kore abu fil mustaqbali, amma la ilal abadi. Ubangiji ta'ala ce da shi lan tarani, ba za ka iya ganina ba a yanzu, haka a nan gaba har zuwa ƙarshen rayuwarka. Nan Allah ya korewa annabi Musa yiwuwar ganin Allah ɗin a nan cikin rayuwar duniya, amma ban da lahira. Shi ne ma'anar lan tarani. Walakin inzur ilal jabali, dan buga misali, yanzu ka iya kallon dutse, sa ido zuwa ga dutse gashi nan a gabanka. Fa in istaqarra makanahu, in ya tabbata a bigiransa inda yake, fasaufa tarani, to da sannu zaka gani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana da wani bangare na haskensa, lil jabali, ga dutse, dutse fa cikin duwatsu, ja'alahu dakkan, sai wannan hasken ya mayar da dutsen ya zanto a narke kamar gari. Wa kharra Musa sa'iqa, annabi Musa alaihi salam ya fadi yana sumamme. Falamma afaqa, yayin da ya farfado, kala sai yace subhanaka, sarki ya tabbatar maka ya ubangiji. Abin nufi, sarki ya tabbatar maka ka fi karfin dan adam ya ganka a nan cikin rayuwar duniya, ka fi karfin wani halitta ya ganka a nan gidan duniya. Tubtu ilayka, na tuba zuwa gare ka. Wa ana awwalul mu'minin, ni ne farkon mu'minai a cikin mutanen da aka turo ne zuwa gare su, ni ne farkon mu'minai, kafina babu wanda ya taba yin imani. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari, wani bayahudi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kawo karan wani sahabi cewa wani ya mare ni. Manzon Allah ce, je ka kirawo shi, me yasa ya mare ka? Aka kirawo shi, me yasa ka mare shi? Yace, musu muke ni da shi, muna fada wa juna magana, sai yace ina rantsuwa da ubangijin da ya fifita annabi Musa akan halitta. Sai ni kuma nace masa, har akan annabi Muhammad? Sai yace, eh, har akan annabi Muhammad ma. Yace, sai na kwada masa tafi, nace ina rantsuwa da ubangijin da ya fifita annabi Muhammad akan dukkan halitta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, la tukhayyiruni bainal anbiya, kar ku fifita ni akan sauran annabawa. Yace ni ne farkon wanda in an yi busa zai farka ranar tashin kiyama. Yace lokacin da zan farka, fa iza bi Musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'imil arsh fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'qati tur. Yace ina farkawa sai in ga annabi Musa alaihi salam yana rike da wata sanda ko fila, wato ginshiki daga cikin ginshikan al'arsh. To ban sani ba, ya farka ne kafin ni in farka, ko kuma dama can lokacin da aka yi busar da kowa ya mutu shi bai mutu ba, a madadin su ma da ya yi a gidan duniya sai aka sakan ya masa ko an yi busar mutuwa shi ba zai mutu ba. Manzo Allah ce ban sani ba. Wannan hadisi abin da yake nuna wa falalar annabi Musa alaihi salam ta yadda manzon Allah zai farka sai ya ganshi a tsaye yana rike da wata sanda ko ginshiki ko fila daga cikin filolin al'arsh, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba, kila ya farka ne kafin shi, ko kuma dama shi da aka yi busar shi bai mutu ba a wannan lokacin. Manzon Allah ya yi tawakkufi dan ba a yi masa wahayi an sanar da shi menene ba. Sannan kuma amma gabar da ke cikin hadisin da take cewa la tukhayyiruni bainal anbiya, kar ku fifita ni kan sauran annabawa, tare da cewa mun san dalilai na ayoyin alqur'ani da hadisai masu yawan gaske sun nuna fifikon manzo Allah akan dukkan halitta, amma me yasa manzo Allah ce kar mu fifita shi akan sauran annabawa? Waɗansu malamai suka ce ya faɗi haka ne saboda tawazu'u, ya san ya fi dukkan annabawa dukkan halitta fifiko, amma ya faɗi haka ne dan tawazu'u, ba wai ya haramta mana faɗa ba ne. Waɗansu malamai suka ce a'a, ya ce kar ku yi haka, in za ku yi hakan ne da nufin munanawa sauran, in za ka fifita shi da nufin munanawa annabi Isa, da nufin munanawa annabi Musa ko wani annabi, to bai halatta ba in kana ala wajhi ta'assu wal isa'a ila al-akharin, idan cutatawa sauran ne. Waɗansu malamai suka ce ya faɗi hakan ne kafin a yi masa wahayi a sanar da shi halaccin bayyana fifikonsa akan sauran. Ya san yana da fifiko, ya rage na shin ya halatta a bayyana wa mutane ko bai halatta ba? Ba a yi masa wahayi an sanar da shi ba, don haka sai ya hana a bayyana. Amma daga baya da aka yi masa wahayi aka nuna ya halatta a bayyana, ya bari an ci gaba da bayyanawa. Don haka wannan hadisi kar wani ya kafa hujja da shi kan cewa bai halatta ba a bayyana matsayin manzon Allah, tun daga shi shi da kansa ya ce la tukhayyiruni alal anbiya ko la tufaddiluni alal anbiya kama fi riwayatin ukhra. Ina fata an fahimta. Sannan kuma gabar da ke cikin wannan aya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali, hadisi ya zo cikin sunan Tirmidhi, hasken da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana dan kankani ne matuka.